السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ديار جواتامي الفرما وشر رمضان تجرى منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو ايادة تريه اودة تلاتين دقى زامو تاشي اتكن سورة غافر آياتا تلاتين دا شدا نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك سجل لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب
الله سبحانه وتعالى يكي وقال فرعون Fir'aunu ya ce ma wanda yake masa wa'azi ko ya faɗa ga wakilinsa ko wazirinsa ko deputy ɗinsa kamar ka ce deputy president ko deputy governor ya Hamanu ita ya kai Hamanu ibn al-Farhan ka gina min wani katafaren gini wani isasshen gini la'alli ablughul asbab me yiwa ni na isu zuwa ga ƙofofin sama asbabat samawati shi ne ƙofofin sama domin asbabu shi ne ma yi tawassalu bihi ila shay abinda ake tsanantuwa da shi zuwa ga wani abu a wajen malaman usul sun ce sai asbabu ma yalzamu min wujudihi alwujudi wa min adamihi aladam kisa Allah ta'ala ce fatta ba a sababa ko fa'ati ba a sababa yabu wannan dama da iko da Allah ta'ala ya bashi ijiya ma ana kiranta sabab tsani ma ana kiransa sabab shi ne asbabat samawati ko na kai zuwa ga kofan sama kofofin sammai fa'abbali'a mai tsinkaye ila ilahi Musa zuwa ga mahalicin annabi Musa inje in ga Allah da ya halicci annabi Musa din nan shi ya aiko shi ko ba shi ya aiko shi ba mu je mu tattauna ni da shi mu gudanar da miki wa inni la azunnuhu lalle ni ina zaton sa ko ina daukar sa ko ina tabbatar da cewa kaziban cewa shi makareci ne amma in naje naga Allah mukai magana da shi to ta nan zan tabbatar da gaskiyarsa ko rashin gaskiyarsa. Yasa Allah ya faɗi wannan a cikin suratul Qasas, yake cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi fa auqidni ya hamanu ala tini faj'alni sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la azunnuhu min al-kadhibin. Yake cewa ya hamanu min li sarhan, ka gina min jini, wato kai min katanga hawa hawa, yadda zan kai ko jini mai hawa hawa ko kuma wato wani tsauni wanda yake dogo in tattaka. Ai ya san ba wani jini a duniya da zai kai sama, amma dai kawai dai kafircinsa ne yake so ya bayyana ta wannan hanya. Wa kazalika Allah yake haka nan zuyyina, aka kawata li fir'auna, ga fir'auna su'u amalihi, mummunan aikinsa. An kawata wa fir'auna mummunan aikinsa, yana daukan sa mai kyau. Wannan shine mafi bala'i, a juya wa mutum mummunan aiki ya dinga kallon sa kyakkyawa, kuma a juya masa kyakkyawa ya dinga kallon sa mummuna. Ai rahama ne in kana kyakkyawa ka san kyakkyawa kake ka kara, rahama ne in kana mummuna ka gane mummuna kake ka tuba. Duk mai yin mummuna kuma ya san mummuna yake, akwai tsammanin ya tuba. Duk mai yin kyakkyawa kuma ya san kyakkyawa yake, akwai tsammanin ya ci gaba. Amma wanda yake mummuna a matsayin kyakkyawa kuma yake wa kyakkyawa kallon mummuna, kaga ba zai yi kyakkyawan ba, don a idonsa, a ganinsa, a ra'ayinsa, a fahimtarsa mummuna ce, ba zai taɓa yinta ba kenan har abada. Kuma yana kallon mummuna a matsayin kyakkyawa, kaga ba zai tuba ba kenan. Duk wanda Allah ya juya masa mummunan aikinsa yana kallonsa kyakkyawa, ko kyakkyawansa yana kallonsa mummuna, ya gama yawo. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana, Allah yake yanzu wanda aka juya masa mummunan aikinsa yake kallonsa kyakkyawa, ko aka juya masa kyakkyawa yake kallonsa mummuna, ai ya gama yawo. Shi yasa Allah yake wa kazalika, haka nan zuyyina, aka kawata wa fir'auna su'u amalihi, mummunan aikinsa. Wa sudda, kuma aka tsare shi anis sabil, gabarin tafarki madaidaici, ko wa sadda anis sabil, shi fir'aunan ya hana mutane su bi tafarki madaidaici. Idan an gina shi sudda, ya zama mubanin lil majhul, to sai ya zama fir'aunan an tokare shi, an katange shi, an tsare shi anis sabil, gabarin hanya. Ko wa sadda, sai zama fir'aunan shi ne fa'il kenan. Fir'auna ya hana mutane, ya tsare mutane anis sabili, gabarin bin tafarki madaidaici, tafarkin gaskiya. Shi yasa lokacin da Annabi Musa zai masa addu'a yake, rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya, rabbana liyudillu an sabili, ko rabbana liyudillu an sabili, Allah suna bata ga hanyarka, ko suna batarwa ga hanyarka. Ma'ana ko sun bata ko sun batar, duk kira'a biyun tana da wato wajhi, sun bata kuma suna batarwa din. Shi yasa liya billu dan su batar, ko liyu billu dan su batar da wani su gabarin tafarkinka. Rabbana li billu an sabilika, wannan shi ake kira la musayrurati wal aqibati wal ma'al. Karshe dai fir'auna halakar da mutane zai yi. Wa ma kaidu fir'auna, Allah yake kaidin tanadi da shiri da makirci da kutunzila da zagon kasa da makarkashiyan fir'auna bai zamo ba illa fi kabalin, fashe a cikin halaka. Wa ma zaduhum ghayra takdid, Allah yake babu abin da ya kara musu sai halaka. Mai da Allah yake tabbat ya da adila habin wa tabba, Abu Lahabin hannunsa biyu sun halaka, shi ma ya halaka. To Allah yake babu abin da Fir'aun yake karawa, ko kaidin Fir'aun bai zamo ba fashe a cikin halaka, domin sakamakon halaka kansa zai koma. Shine Malik ibn Kathir yace, yaqulu ta'ala mukhbiran an fir'auna, Allah ya faɗi waɗannan ayoyi ne yana ba mu labarin fir'auna. Wa utuhi, da tsaurin kan fir'auna. Wa tamarrujihi, da kuma dagewarsa cikin ƙarya. Wa ibtira'ihi, da kuma kiran ƙaryarsa fi takzibi Musa, yadda ya ƙoƙarin ƙaryata annabi Musa. Innahu amara wazirahu Hamana, ya umarci dufuti ɗinsa shine Hamana, an ya baniya lahu sarhan, ya gina masa wata katanga, ko wani garu, ko wani tsauni, ko wani gida ne hawa hawa. Wa huwa al-qasr al-ali al-munifu ash-shahiqu, shine irin ginin nan dogo wanda yake zankale ne mai tsawon gaske. Wa kana ittikhazuhu min al-ajri, yayin shi ne da siminti, al-madrub min al-tin al-mashuy, wanda aka yi shi daga tabo wanda aka kona shi, konannan tabo ko ne kakken tabo wanda aka kona shi, shi ne siminti. Kama qala ta'ala fa auqidni ya haman al-tin faj'alni farhan, saboda haka ne malam Ibrahim an-Nakhai yake cewa kano yakrahuna al-bina'a bil-ajri, shi yasa magabata suke gudun yin gini da siminti ko da gini mai kwari, don suna kamar koyi ne da Fir'auna, ko yin gida hawa hawa ya wuce gona da iri. Wa an yaj'aluhu fi quburihim, haka ba sa sa shi a kabarinsu. La'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati, malam Sa'id bin Jubair yace wa Abu Salih abwab as-samawati, abinda yake nufi da kofofin sama ake nufi da asbab as-samawati ay abwabaha, ko kuma turqus samawati yana nufin hanyoyin da za su kai ka sama. Fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la azunnuhu kadhiba, don tsinkayi mahalicin annabi Musa ni ina zaton sa ƙarya yake. Wa hadha fi kufrihi wa tamarrudihi, wannan yana tabbatar mana da kafircin Fir'auna da tsaurin kan Fir'auna da dogewar Fir'auna akan ƙarya. Annahu kazzaba Musa fi anna Allah ta'ala arsalahu ilayhi, yana ƙaryata annabi Musa cewa ba Allah bane subhanahu wa ta'ala ya aike shi zuwa gare shi. Sai fa Allah ya faɗi wannan cewa kazalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi wa sudda 'anil sabil, ay bi sul'ihi, saboda abinda ya aikata mummuna ne. Hadha alladhi arada an yuhima bihi ar-ra'iyata, abinda ya kokarin ya nuna wa mabiyansa cewa annabi Musa ƙarya yake. Annahu ya'malu shay'an yatawassal bihi ila takdhibu Musa, yana yin wani abin da zai tsanantu da shi zuwa ga ƙaryata annabi Musa. Amma kaidu fir'auna illa fi tababin ya'ani illa fi khasari, wannan kaidin fir'auna da makircin fir'auna da kullakullan fir'auna da zagon kasan fir'auna da kutungulan fir'auna da makarkashiyar fir'auna da zai face cikin asara, don ba zai ci nasara kashe annabi Musa ba, ko ba zai ci nasara kashe wannan malami da yake masa wa'azi dan fadarsa ba. Na'am.
وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.
وأن مؤمني wanda yake ya kusumu imana hu yana boye imanin sa, to yanzu dai kam ya bayyana da imanin, tunda gashi ya shiga wa'azi da karantarwa da wa'azantarwa da tsoratarwa. Wa qala allazi amana, shi wannan da yayi imani sai yace ya qaumi, ya ku mutane na, wanda ƙasa ɗaya ko gari ɗaya ko ƙabila ɗaya ko zama ɗaya ya haɗa mu, ittabi'uni, ku bi ni akan wannan wa'azin da nake muku, da wannan karantarwar da nake muku, da wannan gargaɗin da nake muku, da wannan nusantarwar da nake muku. In kun bi ni ahadukum sabilar rashad, zan shiryar da ku tafarkin shirya, ba yadda Fir'auna shi ma yake cewa wa ma ahadikum illa sabilar rashad, shi ma Fir'auna ya ce ba na shiryar da ku face tafarkin shirya. To ai ba bin Fir'auna ba ne tafarkin shirya, bin annabi Musa da At-Taura, bin annabi Isa da Injila, bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da Al-Qur'ani, shi ne tafarkin tsira, ba bin Fir'auna ko hanyar Fir'aunanci ba. Ya kauni yace ya ku mutane na, innama hadhihi al-hayatid dunya, wannan kadai rayuwar duniyar da kuke gani mata'un, jin dadi ne dan kadan mai karewa. Wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwan lahu, kafirai suna jin daɗi a duniya suna morewa, Allah yake ƙarshe dai makomarsu wuta ce. Inna ma hadhihi alhayatu ad-dunya mata'a ilamu annama alhayatu ad-dunya la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakurun bainakum wa takasurun fil amwali wal auladi kama sal gaitin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahidu fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Ita ce rayuwar duniya, bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa fa amma man taqa wa athara alhayata ad-dunya fa inna al-jahima hiya law ma'a. Daka duniya ba komai bace. Kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhira. Allah ya ce kuna son mai sauri magaggauciya, kuna watsi da lahira. Ku kama lahira, ita ce matabbaciya, ita ce wanzajjiya. Man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Wanda yake nufin rayuwar duniya kadai a rayuwarsa, karatunsa, iliminsa, tafiyarsa, maganarsa, shirinsa, kukansa, dariyarsa, taronsa, mutum dinsa, shigarsa da fitarsa, tafiyarsa da dawowarsa, duniya kadai yake nufi. Allah ya ce zan bashi duniya amma iya nan. Zai ɗanɗana ta, zai ji daɗinta, ƙarshe zai mutu ya batta ko ka ƙare ka bashi. Duk abin duniya sai ɗayan biyu ya faru a kansa, ko ka ƙare ka bashi ko ya ƙare ya baka. Ka ƙare ka bashi shi ne abin nanin kai baka nan, ya ƙare ya baka shi ne kai kana nan abin ya ƙare. To dole sai ɗayan biyu ya faru ba na uku. Kuma ka lura duk wanda Allah ya ba su duniya abin da ke faruwa kenan. Ko su ƙare su bar duniyar, ko su ƙare abin duniyar, ko abin duniyar ya ƙare ya basu. Shi yasa yake mata jin daɗi ne mai ƙarewa. Wa innal akhirata lalle lahira hiya darul qarar, ita ce gida matabbaci, tabbas ce ita. Lahu alhayawan, ita ce lahiya alhayawan, tabbatacciyar rayuwa da ba ta ƙarewa. Lahira ita ce tabbatacciya, ita ce wanzajjiya, ita ce zaunanniya, ita ce jimin, ita ce fitir, ita ce dindindin, ita ce daram daram, ba ta ƙarewa. Man amila sayyi'atan, Allah ya ce wanda ya aikata mummunan aiki, ya aikata shirka ko kafirci ko munafinci ko kaba'ira ko saga'ira ko mugayen laifuffuka, fala yujza illa mislaha, ba za a saka masa ba sai da kwatankwacin abin da ya aikata. Wanda ya aikata mummuna za a masa sakamako da mummuna irinta. Wa man amila salihan, wanda kuma ya aikata aiki na ƙwarai, ya yi imani da Allah, ya tsaya a kan ingantacciyar aƙida, ya kaɗaita Allah da bauta, ya kaɗaita manzon Allah da biyayya, ya bi iyayensa, ya sada zumunta, ya yi gaskiya, ya yi amana, ya yi mutunci, ya yi tausayi, ya nuna rahama, ya zaune jin ƙai, ya zama mai sada zumunta, mai ba da haƙƙin maƙota da sauran ayyuka da musulunci ya yi umarni tsakaninka da Allah ko tsakaninka da annabinsa ko tsakaninka da kanka ko tsakaninka da 'yan uwanka musulmi ko da dabbobi ko da tsirrai, ka ba dukkan mai haƙƙi haƙƙinsa. Min zakarin, shin wanda ya aiki na ƙwarai ɗin nan namiji ne au'unsa ko kuma ta ce? Wa huwa mu'minun alhalin, yana da imani, wanda shi ne sharaɗin karɓar aiki, al'imanu wal ikhlasu wal mutaba'a. Ba wani aiki da mutum zai a duniya komai ƙanƙantarsa komai girmansa Allah ba zai karɓa ba sai an samu wanda ya yi shi yana da imani, sannan kuma ya yi shi saboda Allah, kuma ya yi shi yadda shari'ar musulunci ta koyar. Yasa mai risala ya ce wala yakmulu qawlal iman illa bi amalin, wala qawlun wala amalun illa bi niyatin, wala qawlun wala amalun wala niyatin illa bi mutaba'ati sunna illa bi muwafaqati sunna. Yace duk karatunka Allah ba zai karba ba sai kai aiki, duk karatunka da aikinka Allah ba zai karba ba sai kai da kyakkyawan niyya, duk kyakkyawan niyyarka da karatunka da aikinka ba za a karba ba sai yayi daidai da karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Fa ulaika, irin waɗannan wanda suka yi aiki na ƙwarai ɗin, fa ulaika yadkhuluna aljannata, waɗannan su ne suke shiga aljanna, yurzaquna fiha, ana azurta su a cikin gidan aljanna, fiha a cikin gidan aljanna bighairi hisabin, ba tare da iyaka ba. ba za a ce yau ai saura kaza ya kare ba, ko an baka kaza saura kaza ba. Aljanna kawai karba za ka yi ta yi ba lissafi. Ukuluha da'imun wa zulluha. Allah ya ce abincinta titir ne, haka inuwarta dindindin shi ba ta karewa. Na'am.
Wa ya qawmi ma li ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar tad'unani li akfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li ilm wa ana ad'ukum ila al-'aziz al-ghaffar. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
الله سبحانه وتعالى yashiga bada bayyana mana abinda wannan bawan Allah ya ce wa waɗannan mutane wa'azi a kai. Ice wa ya ƙauni, ya ku mutane na, mun ce ƙasa ɗaya ko ƙabila ɗaya ko gari ɗaya ko matafiya ɗaya. Ya sa yake musu lallashi da irin wannan kalma. Wa ya ƙauni, ya ku mutane na, mali ad'ukum, wane ke gare ni ne ina kiran ku ilan najati zuwa ga tsira. Wa tad'unani, amma ku kuna kirana ilan nar zuwa ga wuta. Ni ina kiranku ku zo ku tsira, ku bi manzon Allah, ku bi littafin Allah, ku kadaita Allah da bauta, ku kadaita manzonsa da biyayya, ku aiwatar da shari'ar da Allah ta'ala ya aiko manzanninsa da ita. Ku kuwa wa tad'unani ilan nar, kuna kirana zuwa ga wuta. To sai ya fassara ma'anar kiransu da yake yi zuwa ga tsira da kuma kiran da su suke masa zuwa ga wuta. Yace tad'unani, kuna kirana li akfura billahi, dan na kafircewa Allah, wa ushrika bihi, kuma dan na hada Allah da abokin tarayya, ma laysa li bihi ilmun, abinda ba ni da sani akan akwai wani abu da ya cancanci a hada shi da bauta tare da Allah. Wa yake da wannan sanin? Akwai wanda yake da karatunsa ya kai ya gano akwai wani abu cikin halittar Allah da ya kamata a hada su da Allah a bauta musu? Akwai wanda iliminsa ya kai nan? To babu. Shi ma yake, to ma laysa li bihi ilmun wa ana ad'ukum, ni kuma ina kiranku ilal azizul ghaffar, zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake mabuwayi, al ghaffar, mai yawan gafara ga bayinsa waɗanda suka tuba da ma waɗanda ba su tuba ba, ya ga dama sai jikansu. La jarama, ita tabbas, kalmar la jarama ai ma'ana haqqan, tabbas kenan, ko kuma ma'anarsa la jarama haqqan wa qila bala, ko aka ce la jarama bi ma'ana bala. Malam Bahaku yace la jarama ai la kaziba, babu ƙarya a cikin abin da zan faɗa. Wa qila la jarama ya'ni bala. Malam Mujahid yace al wasanu laysa lahu shay, gunki ba komai bane, wani abun bauta ba Allah ba shi da wani amfani. Sai ta ce la jarama, tabbas ko lalle ko haka ne, anna ma tad'unani ilayhi, kadai abin da kuke kira na zuwa gare shi in zan bauta masa, laysa lahu da'watun fid dunya, ba shi da ikon amsa addu'arka a duniya. In ka kira shi ma bai san ka kira shi ba. Shi yasa Allah ta'ala ya ce wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama wa hum an du'aihim ghafilun wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirina. Allah ya ce wa man adallu, duk a cikin atattu wa yafi bata mimman yad'u min dunillahi, wanda yake kiran wani Allah, man la yastajibu lahu, wanda ba zai amsa masa ba ila yawmil qiyamati, har zuwa ranar alqiyama. Wa hum an du'aihim ghafilun, su kuma sun gafala, sun shagala, sun rafkana ga barin kiran da ake musu. Wa idha hushira an-nasu, idan aka tara mutane a gaban Allah ranar alqiyama, kanu lahum a'da'a, za su kasance makiya a gare su. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, kuma za su kafirce wa kiran da aka musu da Allah ba. Wani gurin Allah yake lahu da'watul haqq, والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين الا في ضلال. الله سبحانه وتعالى يتي كيران غاسكيا كدغا هانو كروكو تو روكون الله شيني روكو نا غاسكيا شيني نتبت شيني اكي ساراي اامسا الدعاء. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. wanda suke kira ba Allah ba, ba za su iya yin kuda ba, ko da wato za su iya yin sa. fa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Allah yake ku kira ni an amsa muku. wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshuduna. da ka Allah amma yujibu al-muttar idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard. a ilahun ma'alla, wace amsa wanda ya shiga tsananin bukata ya daga hannu ya roƙe shi, wace amsawa, wace yaya bala'i, wace biyan bukata, wace karewa, wace bayarwa, wace tsarewa, wace ɗaukakawa, duk aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala. yasa yake la jarama anna ma tad'una ni ilayhi laysa lahu da'watun, da'watun innahu mudafun ilayhi, ne aka kira mudaf, ai laysa lahu ijabatu da'watin, ba zai iya amsa addu'a ba fi duniya, a nan duniya, wala fil akhirati, haka ba zai iya amsa kira ko addu'a ba a lahira. in mutum ya shiga bala'i ya kira wani Allah a duniya, ba zai iya yaye masa ba. in ya kira wani Allah a lahira a cikin wuta ma, ba zai iya fitowa da shi ba. wa anna maraddana ila Allah, kuma makomanmu, majuyanmu, matattaranmu duka ga Allah take shi kadai. wa annal musrifina, kuma lalle waɗanda suka yi ɓarna, wanda suka yi shirka, suka yi kafirci, suka yi munafunci, hum ashabun nari, su ne ‘yan wuta. domin al-israf, wato ka yi ɓarna a cikin aƙidarka ko a tauhidinka ko a ibadarka ko a mu'amalarka. domin addini an gina shi a kan waɗannan abubuwan, al-aqidatul islamiyya, wato aqidar musulunci, sannan al-ibadatul islamiyya, sannan al-akhlaqu al-islamiyyatu, sannan al-mu'amalatu al-islamiyyatu. musulunci yana da aqida, yana da ibada, yana da halaye, yana da mu'amala. to a aqidarka kakkai barna, a ibadarka kakkai barna, a halayenka kakkai barna, a mu'amalarka kakkai barna, ka aiwatar da su yadda Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da su. kisa wa annal musrifina, lalle masu barna. wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifina, kada ku yi barna, Allah baya son masu barna. fa satadhkuruna, ita lalle da sannu za ku tuno, za ku tunano, ma aqulu lakum, abinda nake gaya muku a nan duniya, wa'azin da nake muku ta muku na makirci, makircin da kuka ce Allah ya tsare shi. irin wannan ce kuma kalma makusanciyar wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da sahabbansa, aka ce innan nasa قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمه من الله فضل لم ينفقهم سوء da suka fadi wannan, sai Allah ya tsare su, Allah ya kare su, Allah ya kiyaye su. shine yake fawqahu Allah, Allah ta'ala sai ya tsare shi, ya kiyaye shi, ya kare shi, sayyati, mummunan makircin abinda suka kulla masa. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ Allah yake sai ya tabbata akan alayen Fir'auna. Abinda ake kira alayen Fir'auna mabiyansa. Kalman alaye anan tana nufin mabiya. Shi yasa mutum yake Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin. To kalman ali Muhammadin an mata fassara guda biyar. Fassara ta farko shi Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma alin kansa ne. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallama yake laqad utita mizmaran min mazamiri Ali Daud, an baka daɗin murya, yake gaya wa sahabinsa Abu Musa al-Ash'ari, an baka daɗin murya, irin daɗin muryar da aka bawa Ali Daud, ya'ani Dauda nafsahu, yana nufin Annabi Dauda, yake ma azina Allahu li shay'in ma azina li nabiyyin min al-anbiya'i yaqra'u al-Qur'ana, bi'ana yaqra'u tawrata. Allah bai saurari wani abu ba kamar yadda ya saurari wani daga cikin annabinsa yana karanta littafi, shi ne wato Annabi Dauda, da Allah ya bashi daɗin murya. In yana karatu har tsirrai ma suka, har dabbobi ma, har duwatsu sukan taya shi. Da ya fara rera at-taura zabura, da ya fara rera karatun zabura, duk tsuntsun da zai wuce sai ya sake a gurin. Tsuntsaye kaga suna ta dandazo, sun taru suna jin daɗin muryarsa da Allah ya bashi. To kun ga anan alayensa ana nufin shi kan kansa, don shi aka ba abu. Sannan alayen mutum yakan zo da ma'anar matansa, kamar yadda ya zo a hadisin Bukhari na Aisha, tana cewa mu ali Muhammadin lanamkusu shaharan ma nutsi dinaran. Mu alayen Muhammad sallallahu alaihi wasallama, tana nufin matansa, mukan yi wata guda ba mu dora sanwa a gidan Annabi ba sallallahu alaihi wasallama. Innama huwa tamru wal ma, kawai mukan ci dabino ne mu sha ruwa. Kun ga matansa shine ma'anar alayensa na biyu. Sannan na uku, ƴaƴansa da jikokinsa ana kiransu alayensa, kamar yadda ya zo a hadisin Bukhari, lokacin da sayyidina Hassan ya ɗauki dabino ya sa a bakinsa, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa bakin, ya ƙaƙulo dabinon ya cire, yace amma ta'lamu anna ala Muhammadin la na'kulu sadaqa, baka san mu iyalan Annabi ba ba ma cin sadaqa. Kaga anan jikokinsa yake nufi da ƴaƴansa. Sannan alayensa yakan zo da ma'anar danginsa, kamar da ya zo a hadisin Zaid bin Arqam a cikin Sahihu Muslim, yake cewa ba alayensa waɗanda aka haramta wa sadaka ba yake bala, sai dai matansa ba alayensa ba ne, yake alayensa ne mana, sai dai waɗanda ake nufi a nan waɗanda aka haramta musu cin sadaka, yake dawa dawa kenan, yake Ali Ja'far, Ali Aqilu, Ali Aliyu da Ali Abbas. Kun ga anan alaye ya zo da ma'anar dangi. Sannan na biyar, alaye yakan zo da ma'anan mabiya, waɗanda suka bi ka akan aƙidarka, akan manufarka, suka bi ka ɗari bisa ɗari, ana kiransu alayenka. Kun ga anan alayen Fir'auna ba yana nufin wato ƴaƴansa ko matansa ba, mabiyansa ake nufi. Wa yawma taqumu as-sa'atu, ranar da alƙiyama za ta tashi, za a ce adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab. Kun ga kenan ala fir'auna anan mabiyan fir'auna. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab, Allah ce su'ul azab, mummunar azaba, mugunyar azaba. Wa haqa, sai ta tabbata, ta cancanta, ta dace bi ali fir'auna, da mabiyan fir'auna, da shi kenan dawa da mabiyansa. An-naru, Allah ya ce wuta ce, yu'rabuna, ake bujiro da su, alaiha, akan wutar, a bujirar da su akan wuta, guduwan da sammakon safiya, wa ashiyan da kuma maraicen yamma. Da sammakon safiya da maraicen yamma za a dinga ɗanɗana musu azaba, kenan azaba ba za ta ƙare ba, tunda za a musu da safe, za a musu da yamma, za a musu da safe, za a musu da yamma. Safiya da yamman nan kuma take wucewa yau da gobe. Inna al-jadidaini idha mastawlaya ala jadidin adana yahu lil bila, yace kaga sababbi biyu amma idan suna tafiya akan sabo sai su mai da shi tsoho. Ai take da an ce gari ya waye mun yammatu, gari ya waye mun yammatu, gari ya waye, take ka tsufa, gari ya waye bata tsufa ba, mun yammatu bata tsufa ba, har yanzu ita ce kai kuma ka tsufa ta kuku, kuma gari ya waye tana nan tana ci gaba da tafiyar ta yadda ta saba. Allah yana gudanar da ita. Wa yawma taqumu as-sa'atu, a kuma ranar da alkiyama take tashi, Allah ta'ala zai ce adkhilu, ku shigar da ala fir'auna, fir'auna da mabiyansa, ashadda al-azab, mafi tsananin azaba. Allah ya tsare mu. Malamai suka ce wannan aya da yadda ake kafa hujja kan cewa gida uku ne, akwai darul dunya, akwai darul barzakh, akwai kuma darul akhira. To Allah yana iya mutum azaba a duk gidajen nan guda uku, awa mutum azaba a gidan duniya, a yi masa azaba a gidan barzakh shine kabari, a kuma yi masa azaba a wutar ranar alkiyama. Kuma Allah yana iya mutum ni'ima a gidajen nan uku, a ɗanɗana maka ni'ima da jin daɗi da alheri a gidan duniya, a ɗanɗana maka ni'ima da jin daɗi da alheri a gidan barzakh, sannan ɗanɗana wa mutum lahira, wato jin daɗi a gidansa na lahira. Kaga wannan shi ya more da ni'ima uku, wancan kuma ya asara da azaba uku. To wani Allah zai bashi duniya ya bashi lahira, wani kuma a rasa masa duniya a rasa masa lahira, wani a bashi duniya a hana shi lahira, wani a bashi lahira a hana shi duniya. Haka mutane za su karkatu kashi hudu: mutsiyacin duniya, mutsiyacin lahira, Allah ka tsare mu, mai arzikin duniya, mai arzikin lahira, Allah ka sa mu a ciki, mai arzikin duniya, mutsiyacin lahira, Allah ka tsare mu, mutsiyacin duniya, mai arzikin lahira. In ba a samu arzikin duniya da lahira ba, ai sai a faɗo nan ko? Tunda duniya mai karewa ce, ko da ka samu a cikin ta ma zai kare. Yasa Allah ya ce annaru yuqrabuna alaiha, wuta ce ake bujiro musu da ita, guduwan wa'ashiya, safe da yamma. Yasa Allah ta'ala ce fa anzartukum naran talazza, ina muku gargadin wuta da take zafaffaka. Inna anzarnakum azaban qariba, Allah ce ina muku gargadin azaba makusanciya. Yasa akwai wasu hadisai guda goma wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wata ayyuka, yace in kana yin su ba za ka shiga wuta ba. Ku za mu karanto yanzu, sai mutum ya ji in yana yi sai ya ƙara, in baya yi to ga maganin shiga wuta guda goma. Na ɗaya, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man qala la ilaha illallah yabtaji biha wajha Allah illa harrama Allah alaihi an-nar yawm al-qiyamah. Duk wanda ya ce la ilaha illallah, bai faɗi la ilaha illallah nan ba sai dan neman fuskar Allah, ma'ana dan Allah kaɗai ya yi, face shi Allah ya haramtawa fuskarsa shiga wuta ranar alƙiyama. Kenan mu ta la ilaha illallah a bakinmu, mu ta faɗi la ilaha illallah a zuciyarmu, mu ta faɗi la ilaha illallah a baki da zuci. Kana zaune, kana tafiya, kana kwance, sai ta la ilaha illallah. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya kawo shi, wannan aikin yakan hana mutum shiga wuta. Na biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla lillahi 40 yawman, wanda yayi kwana 40 yana yin sallah, fi jama'atin, duk kwana 40 din nan kuma jam'i ce, yudriku takbiratul ula, a duk kwana 40 din nan kuma da shi ake kabbara a farko. Kutiba lahu bara'atani, za a rubuta masa kubuta daga abu biyu: bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaqi. To a gwada kai kwana 40 kana azhar la'asar magriba insha asba a masallaci a jami'i, sannan da sharadin da kai ake ta da kabbara farko, ba sai an yi kabbara kake shigowa ba, ba sai an yi raka'a ɗaya ka samu ɗaya ko ka samu biyu ba. Idan kai kwana 39 da sallah hudu saura ɗaya sai ka rasa wannan, to sai dai rahama Allah ta cika ma, tunda an ga kokarinka. Amma abinda hadisin yace man salla lillahi 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atani bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Ba ka sai a fara daga gobe ko a fara daga sallah asuba gobe? Duk wanda ya kwana 40 yana sallah a jami'i kabbara farko ba ta tsere masa, har aka kwana 40 ta fara lissafi daga gobe, sai Allah zai kubutar da kai daga abu biyu: ba za ka shiga wuta ba, ko ba za ka mutu da munafinci ba. Sai a gwada. Sannan hadisi na uku, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace lan yalija nar ahadun salla qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha. Duk mutumin da kuma ya kasa kiyaye wannan 40 din to ga biyu, amma su ba rana haka ne, lalle ka dinga samun asuba da isha a jami'i haka ne, kakar mutum din asuba a jami'i to ba za ka shiga wuta ba. Wani yake asubar ta fi wahala ko? Wani yake ishar da zai iya, amma asubar ita ce za a samu matsala. Ko da kuna ta bacci ko ake kiran asuba. Abinda za ka, in kana da waya sai ka sa reminder, ka sa 4:30 ko karfe 4 kawai ya tashe ka, shike nan ka huta. Ko ya ma ƙararrawa, ko ya ma kiran sallah, ko ya ma Allahu akbar ka farka. Sai haka za ka yi, kuma ka dinga kwantawa da wuri, sai ka zauna kana hira har karfe 1 dare. To wanda ya wannan shi ma ya ba zai shiga wuta ba. Wannan shi ma hadisin Imam Muslim ya rawaito shi, shine abu na uku. Sannan wani hadisin ya zo shi ne wanda ya zo da abu na hudu, arba'u raka'atin qabla dhuhri wa ba'dahu. Duk mutumin da ya kiyaye yana yin annatula raka'a hudu kafin azhar, raka'a hudu bayan azhar, to ba zai shiga wuta ba. Man yuhafizu ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'i raka'atin ba'daha harramahu Allahu 'alan nar, kuma Allah zai haranta mai shiga wuta. Duk mutumin da ya kiyaye yana raka'a hudu kafin azhar, raka'a hudu bayan azhar, to Allah zai haranta masa shiga wuta. Abu na nawa kenan, abu na hudu. Sannan na biyar, al-bukha'u min khashyatillah, mutumin da yayi kuka ya zubar da hawaye saboda tsoron Allah. Kuma hadisi ya zo sahihi a cikin sahihul jami, la yaliju an-nara rajulun baka min khashyatillah hatta ya'uda al-ladanu fi dar'i. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da ke kuka na tsoron Allah, izubar da hawaye dan ganuwarsa da Allah, ba zai shiga wuta ba har sai in an tatso nono daga hantsa za a iya maida shi hantsa ya koma. Zai koma? Zai ce ba zai shiga wuta ba. Wani hadisi shi ma na cikin sahihul jami'u sahih. Sannan abu na shida ko? Tafiya a tafarkin Allah don wa'azi ko karantarwa ko neman ilimi ko neman halal. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce namiji bar raqqa da mahu fi sabilillah fa huma haramun 'alan nar. Duk wanda kafasa kai butu-butu kai kura wajen neman ilimi ko wajen neman halal ko wajen wa'azi ko wajen neman karatu ko wajen yawon wa'azi ko ya dau makami ya tafi ya kara addinin Allah ya butu-butu, ko ya da addinin Allah a kauyuka ko a birane ya tafi wa'azi, ya tafi karantarwa, ya tafi neman ilimi, ya tafi neman halal, duk abin da zai shiga kalmar fi sabilillah ka tafi kai kura a gurin, to Allah zai haramta wa waɗannan kafafuwan naka da za su shiga wuta ba. Sai abu na nawa, na bakwai, samahatul akhlaq, halaye masu kyau. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana hayyinan layyinan qariban haramahu Allahu 'alan nar. Duk mutumin da ya saboda kirkinsa da mutuncinsa da girmama manya da kyautarawa na ƙasa da yin alheri da sada zumunta da haƙƙin maƙota da haƙƙin iyaye da haƙƙin ƴan uwa da haƙƙin iyali da haƙƙin ƴaƴa, kowa ya zo kusa da shi yana murna, in ya tafi yana ɓacin rai. Saboda hayyunan ne layyunan ƙariban haramahu Allahu 'alan nar, za ka kowa duba halayensa. Hal kunta fazzan zalizal qalbi, in kana da fushi, kana da fada, kana da rigima, kana da mummunan halaye, yi kokari ka musanya su, Allah zai haramta maka shiga wuta. Sai abu na nawa, insanu tarbiyatul banat, idan Allah mutum ya ba mutum ƴaƴa mata ta an zarafe shi, saboda za ka musu tarbiya, ka ba su karatu, ka ba su ilimi, ka ɗauka ka ba wani, saɓanin maza da don ka musu wannan tare za ku fi moriyar. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana lahu thalathu banatin fasabara alaihunna wa at'amahunna wa saqahunna wa kafahunna min jiddatihi kullu lahu hijaban min an-nar. Duk mutumin da Allah ya ba shi ƴaƴa mata guda hudu, ya yi haƙuri da su, ya ciyar da su, ya shayar da su, ya tufatar da su daga abinda Allah ya hore masa, ƴaƴa mata guda hudun nan hayo musu aure, za su zama kariya a gare su da barin wuta ranar alkiyama.
sannan sai azabu an arbi a irda asihi mutumin da ya kare mutuncin dan uwansa musulmi ka zauna kaga ana zagin wani ko ana bata shi ko ana mugunta ka ce a'a wannan ba magana gaskiya ba ce ku daina haka ba daidai ba ne ka ta shiga cikin masu da mutane in za a yi da mutane ka hana ka ce a'a ba haka ba ne ya kamata mu dinga bincike in an kawo mana labarin mu bincika kai ne ingancin labarin ita ne ma haka ne shi ma wanda ka jin shi ma haka yaji karshe sai a fito zuwa ga shaitan shi ɗin zuwa abin ya yaɗa dukkan mutumin da ya kare mutuncin ɗan uwansa mun gaba an irga asihi kana da haƙƙan alallahi an yuqtika zulmunan nar shi ma haƙƙi yake da shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya yantar da shi daga wuta ba zai shiga wuta ba to Allah ta tsare wuta sai hadisi ya tabbata mana na Aisha wanda Imam Ahmad da Muslim suka rawaito daga nana Aisha sa'adatha imra'atun yahudiyya wata mata da yahudiya ta tambayi nana Aisha fa aqatta sai nana Aisha ta dauko abin kyauta ta bata fa qalat laha sai wannan da yahudiya da aka bata sadaka take mana nana Aisha a'adakullahu min azabil qabr Allah ya tsare ki daga azabul qabr fa ankara Aisha radhiyallahu anha sai nana Aisha ta inkari shin a qabari akwai ta azaba falamma ra'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalat lahu da kaga manzon Allah sai take da shi sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la ita a'a qala Aisha radhiyallahu anha thumma qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika wa innahu uhiya ilayya sai ce an yi min wahayi annakum tusalluna fi quburikum sai an jarabce ku a cikin kabari sai an maka tambayoyi uku a kabarinka kowa ni ma sai an min kai ma sai an maka shi ma sai an maka shi ma sai an maka sai abinda muke fata Allah ya sa mu iya amsawa za a tambayi mutum man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka an tambaya uku ce kai ko sukan kara sai an ce wa ma ikhwanuka wa ya ake karanta da mutane ya ila ma ta al'audi ya ma ta al'audi na yi da duka san da haka bane wanda na zo guda ku tire za a tambaya amma dan tambaye ka wai in uwanka wai babanka da an san babanka da komai wanda na zo guda ku ma abin da yasa za a tambaye ka su kuna da alaka da akidar ka ne har rabbuka ma yi mahallinka da ka bauta maka in ka bauta Allah sai an ta zo Allah wa man nabiyyuka wa ya annabinka da din anta fa yaka ce muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma dinuka mai addinin anta fa yaka ce duniyar islam addinin da musulunci wadannan su ne tambayoyi guda bakwai da kowa sai ya amsa kuma a gaban Allah uku a kabari na kabari su ne man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka na gaban Allah kuma guda hudu su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in kafar bawa ba za ta gushe a gaban Allah ba sai an ta tambaya hu amma lihi min ayna kasabahu wa fima anfaqahu ya kai ka samu kudi ya kai ka kashi in ba tambaya biyu tambaya ɗaya ne reshe biyu ya ka tara ya ka kashi tambaya ta biyu an ilmihi fima amila biyu karatun da Allah ya baka na addini da na zamani ko na addini kadai ko na zamani kadai ko ya hada ma duka biyu na addini da na zamani me kai da shi wajen taimakon addinin Allah wa an zikrihi fi ma ablahu dan dajjikin ka ya kai ta kofar da ita me kai ta yi haka kofa wa an umrihi fi ma afnahu ya kai ta karar da rayuwarka to ko mu sai an ta dan tambayi guda hudu Allah ba mu iko amsawa shi ne yake za a tambaye ku a cikin kabarin ku ranar alkiyama نعم
وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا Thank you. المبتدئ ولا دعاء الكافرين إلا في ضلال
subhanahu wa ta'ala ce wa idh yatahajjuna fi an-nar kuma ka ambata lokacin da suke jayayya suke mutu a cikin wuta fa yaqulu du'afa'u sai rauna na waɗanda aka raunatar da su a duniya su faɗa lil ladina nastakbaru da waɗanda suke girman kai dan kudin su ko mulki su ko ilimin su inna kunna lakum taba'an lalle mu mun kasance a gare ku masu bi mun bi ku a duniya fa hal antum mujununa amma nasiban min an-nar shin ku za ku wadatar da mu kaɗan ku rage mana wani abu na turin wuta ko zafinta ku rage mana bala'in wuta ku rage mana kaɗan ɗauke mana tunda ku muka bi qala alladhina istakbaru sai waɗanda suke girman kai a ban ƙasa waɗanda ba su bi Allah ba su ce inna kullun fiha mu ma idan muna cikin wutar ya ga dan wuta zai dauke wani dan wuta wani abu inna Allah qad hakama bainal ibad haqiqa Allah ta'ala yayi hukunci tsakanin bayi mu mun aika ta sako kuma ga sakamakon hukuncin mu wa qala alladhina fi an-nar ko wadanda suke cikin wuta su fada li khazanati jahannama ga wadanda suke gadin wutar jahannama ud'u rabbakum ku kira Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccinku yukhaffif ya sauƙaƙa anna gabarinmu yawman ko da rana ɗaya min al'azabu na wuta ba wai a fidda ni ba a ba mu rana ɗaya mu huta abinda muke roƙo kenan in zai yi ƙalu sai masu tsaron wuta su ce awalam taku ta'atikum rusulukum bil bayyinati shin bai kasance manzanninku waɗanda Allah ya aiko sun zo muku da hujjoji bayyanannu ba kuka kangare kuka ƙi karɓa ƙalu bala su ce lallai an yi haka an zo mana da saƙo muka ƙi karɓa ƙalu buɗe ƙalu fada'u su ce ku kira Allahn da kanku ko ku kira waɗanda kuka bauta ba Allahn ba wa ma du'a'ul kafirina illa fi dalalin kuma sannan addu'ar kafirai ko kiransu da Allah a cikin wuta ya fidda su da zai tafi a cikin ƙasa da wuta wa tsista in fi ha wa la tukallimun amma dai ya maliku ya qada alaina rabbuka qala innakum makithuna ake tsista in fi ha ku danna cikin wuta kan wa la tukallimun fa ku ƙara min magana amma dai ya maliku ya qada alaina rabbuka qala innakum makithuna za su ce maliku kira mana Allah mana ya kashe mu yau mu zuwa muke so yace ku masu dawama ne a cikin wuta ba za ku fita ba har abada Allah ta'ala ce inna lamansuru rusulana lalle haqiqa mu masu taimakon manzanninmu ne duk wanda ya zama manzan Allah Allah zai taimake shi haka zai taimaki mabiya manzannin Allah wa kana haqqan alaina nasru almu'minin wa inna jundana lahum alghalibun inna lamansuru rusulana Allah ce lalle mu masu taimakon manzanninmu ne walladina amanu da waɗanda suka yi imani fil hayatid dunya a wannan rayuwa ta duniya ba za su ga kaskanci ba ba za su ga wulakanci ba sai su ga jarabawa daga Allah idan kuma jarabawa ɗaukaka mutum sai kana ƙara masa matsayi wa yawma yaqumu al-ashhad da kuma ranar da shaidu za su mutu ranar da masu ba da shaida za su mutu an ce suwaye masu ba da shaida aka ce gaɓaɓɓen adam yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibuna ranar da gaɓaɓɓen mutum za su ba da shaida hannayensa da ƙafafuwansa kai hatta fatan mutum sai ta yi magana wa qalu lijuludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana allahu alladhi antaqa kulla shay dan ne fatan mu kike magana sai Allah ne ya kafa mu shaida wanda shi ne kuma ya sa komai yake magana shi ne mai magana ne ko ko manzon Allah ana kiran sa shaida ga al'umman sa wa yakuna rasulu alaikum shahida manzon Allah zai kasance shaida akan ku haka nan mala'iku za su zama shaida
hannayenmu da gabaɓonmu da muke aiki za su zama shaida. Haka nan kuma wato dukkan abin da yake kewaye da kai sai ya ba da shaida akan abin da kai. Yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum. Allah ya ce ranar da ka ambaci ranar da hanzarin waɗanda suka aikata zalunci ba zai amfane su ba. Ka ba da hanzari ka ce kayi ne bisa kuskure ko rashin ganewa ko da an mai da kai duniya ko baka san abin haka yake ba ko lokacin da ake ra'ayi ka ɗauka wasa ake ko ka ɗau abin da izini ko da ba'a ko da faɗa ko da rigima ko da faɗa ko da fashewa ko da ɗaurewa ko da kora duk baka fahimta ba a ce ke sai wannan duk ujirin ba za a karɓa ba. Akwai da zai masa rabbir ju'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Allah yake kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athuna. La yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum. Hanzarin waɗanda suka aikata zalunci ba zai amfane su ba a wannan rana. Wa lahumul la'natu. Inuwan Allah ta tabbata a kansu. Wa lahum su'ud dar. Kuma suna da mummunan gida. Kuma ita jahannama. Allah ka tsare mu, ka kiyaye mu, ka kare mu, ka kuma fahimtar da mu mu yi abin da kake so mu yi kuma ka amsa, ka fahimtar da mu abin da baka so mu bari kuma ka tsare mu. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.
Ala sayyidi sallallahu alaihi wasallam na ce mala ina da rashin lafiya na asiya da gudarana ko na cikin wannan yayi ne ce ko ne hola wanda dama shi ne yana da cikin magungunan da muke amfani da su ina mata yana hana
an tambayi shek usaini rahimahullahu ta'ala game da sheka wannan abin da ka faɗa mikin hola me ya hukuncin sa ita ya tambayi likitoci masana sun ce wannan yana bin hanyar iska ne ba hanyar abinci ba don haka ya fatawa akan cewa wanda ya shaka wannan maganin isma wanda yake bin hanyar iska azumin ka bai kare ba. Za ka tafi gaba da kai sa ko kana azumin azumin ka bai kare ba. Mutum asamar ta ta so ka fesa ko kana azumin ka ci gaba da azumin ka.
Malam shi ne wannan tambaya ko kuma shawara yake miki don Allah malam ko iyayen ɗan mata da kuma su ɗan matan kansu na siha dangane da illolin da yake tattare da yankinsu da suke yi shi shaidiya wanda za ka ga an bar bayan yarinya a waje da kusan kafaɗinta da kuma wani gole ya yi a kori mutawa.
To wannan duk shekara ana samun irin wannan ko lokaci bayan lokaci amma ya a tsokanin shari'a an yi kuma jahannama gata sun ja an yi iya kyau na ke nan an yi da magawani sai gilas sun yi bayan da ya ke hudawa sai a barci a baya ga kuma wani ƙangala an yi shi ma ya a kori mutaya. To gaskiya wannan ta ba ƙaramin izini ba ne don mutumin da ya bar ƙasa tana irin wannan shiga a waje ko matarsa ya tabbatar ya keta dokar Allah kuma ya san da fitar matarsa za a fara rubuta musu saƙo har sai ta dawo haka ƴarsa. Kamar da kuka ji Allah subhanahu wataala ya faɗa ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ku tsare kanku da iyalanku daga wuta wa ƙuda hannasu wal hijara. Ita fa makamashinta mutum ne da kuma duwatsu. Kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yadkhulul jannata dayyin alladhi yaqulu khabatha fi ahlihi. Ba zai shiga aljanna ba wanda ba shi da kishin iyalansa, wanda yana ganin ɓarna ta shigo gidansa yayi shiru. Ba zai iya matarsa ɗan faɗa ba, ba zai iya ƴarsa faɗa ba, ba zai ga ana abin da ya saɓa shari'a ya ce a daina ba. Ya gano wato tsokar mai gida to wannan ba shi ba aljanna. Saboda haka mu kiyaye da kalolin da suke irin wannan ɗinkin da ƴan mata da matan da suke sawa suna fita waje su ma su kiyaye kansu. Amma mu sa cikin gida ita da mijinta tana iya yin kowane irin ɗinki ta sawa mijinta ya gani in yana sha'awar ganin irin wannan ɗinkin. Amma a fito da ciwo da kowa ya gani ko ƴan mata su sa kuma ga sallah ta gabato mafi yawa irin waɗannan ɗinkunan aka yi musu da sallah sai a cire hijabi a ce mu zuwa makaranta ne ko mu zuwa wa'azi ne shi kuma wannan na yawon sallah ne sai aka tsoma ƙafar ki a wuta kuwa. Saboda haka Allah ya kiyaye ya kamata mutane su wa ƴaƴansu faɗa tun da gashi an fara kai ɗinkin sallah a kiyaye da irin ɗinkin da za a yi in kuma an yi ɗinkin da ake da irin wannan ne to lallai a nan girgije da hijabi a ɗora kan. Akwai dan ya kawo sadaka alqur'ani yace ayyo mahaifiya ta addu'a Allah ya ji kanta dan yace malam shekara 25 ina gidan haya a taimakon da addu'a Allah ya bani gidana na kaina to Allah ya ba ku gidanka na kanka da duk irin kafiran ka wadanda suke cikin gidajen haya ko takura a gidajen da suke Allah ya yarwata musu ba su gidajen su akwai marasa lafiya da suke buƙatar addu'a Allah ya ba su lafiya akwai wasu ƴan uwa da suka interview suna buƙatar addu'a Allah ya sa su dace akwai masu neman admission kuma Allah ya sa su dace akwai masu jarabawa suna roƙon addu'a Allah ya sa su dace akwai wani yake akwai wani yana zalunta ta da akwai wasu mutane da suke zalunta ta ina roƙon Allah ya ba ni nasara a kansu ko kuma Allah ya shige su daina zaluntar ka akwai masu buƙatar addu'a game da hadda alqur'ani suna so a roƙa musu Allah sun fara hadda qur'ani Allah ya sa su hadda su kuma kula da su zauna sun ba su ikon aiki da ita amma ta assalamu alaikum malam da sadaka alqur'ani guda 7 ayi addu'a ayi min addu'a Allah ya biya mini buƙatuna da Allah ya biya mini buƙatunka ko fa abu da kake kabutun marayu da kabutun talakawa da kabutun sababbin waɗanda suka karɓa addinin musulunci yana da ya fara aiki dan haka kofa ta buɗe waɗanda za su kawo gudunmawa na sabbobi ko na atamfofi ko na kayan abinci ko na sutura wanda za a ba ɗan uwansu da kuma fita musamman sababbi musamman sababbi dan kullum za ka yi sadaka ka yi da abu mai kyau kuma kamar yadda muke suna watan ramadana ta yazo watan neman gafara ne ya kamata duk wani ya ce da abu ya rage farashi kun ga abin da abokan zaman mu a duniya suke yi idan wani abu ya taso na addinin su ko na bukunku suka rage farashi ko ya ci a rage 20% ko 10% ko 5% kamar yadda muke su kungiya an ce sama su ko da nama ta jihar Gombe sun rage wani kaso mai yawa a ci nama a araha a cikin wata ramadan da wani abin da suke gaskiya abu ne mai kyau kamar ta yi masu haƙƙi ma su shiga masu mota haya ma suke su rage 5 masu kaza su rage kaza duk wani abu da kake sana'arka ka ce ka rage wani abu daga yadda aka san ki faraki don murnar zuwan wata ramadan amma abin ta kai abin mamaki abin kai abin fir abin Allah wadai mutane suka yi amfani da wannan watan nasu ƙara faraki yanzu duk wani abu da ake amfani da shi an ƙara farajin sa wai yayi tashi karingiri ya tashi shinkafa ta tashi gero ya tashi masara ta tashi duk abin da za a yi amfani da shi an tayar da shi kuma mu ɗan wasu musulmi suke yin wannan wannan ba abin kunya ba ne a ce watan rahama watan jin ɗaya kai kana neman duniya a cikin sa wannan ba abin takaici ba ne Allah ya buɗe ƙofar rahama a ce ba kai a ciki kai zuciyar ka ba rahama ba tausayi ko kake ka tara kuɗi an ga ma an ka tara kuɗin za ka ci an ga ma dole ku taru an ga ma ba za su kone ko san halaka ku kai asara ba ya ba za ka nemi aljanna ka ba a cikin wannan wata ya ba za mu fakko da farashin sa ya cimu ba mu yi amfani da wannan wata mu nemi jin ɗan Allah da rahamarsa da tausayin sa mana ya ƴan uwa musulmi ya za mu dinga haka mu waɗanda ba musulmi ba za su dinga fakko da kayan su inda sun yi zo mu in na mu zo mu ɗaga faraji ya za mu tanadi kaya mu ƙoye mu ce sai Ramadan ya zo mu wa ɗan uwanmu azaba man la yarham la yarham irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama inna allaha yuhibbu rajulan sam'an idha ba'a sam'an idha ishtara Allah yana son mutumin da yake siya da sauki ya siyar da sauki mai jin kai a ƙasa Allah zai ji kansa a sama wanda baya tausayi ba a tausaya masa khairun nas anfa'uhum lin nas mafi alherin mutane wanda al'umma suke amfana da shi man farraja an mu'minin kurbatan min kurabi dunya mafasallahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyama dan haka muna kira ga ƴan uwan musulmi da su fakko da farashin kayayyakin su da su samarwa a kafafen watsa labarai cewa ƴan kasuwar hatsi da ƴan kasuwar kayan gwari da ƴan kasuwar kaza kowa ya sauke faraki saboda neman gafara a cikin wannan wata Allah ya amsa masa za ka muna fata Allah ba mu ikon aiwatar da ayyuka na gari waɗanda zai karɓa a cikin wannan wata subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa na'udhu billahi min shururi anfusina